الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Fitowa daga kan malam ba abun mamaki bane. Idan an sanya wani abu ana zuba ruwa, ruwa ya cika za a ga yana zuwa. To ni ina ganin cewa lalle malam yana da wato karatun da za a iya bayyana shi da haka. Dan haka fatan mu za mu kashe kuma domin mu amfana da abubuwan da malam zai gaya mana a wannan guri. Kuma ina kira da waɗanda suke wannan guri da a saurara kwarai da gaske. Waɗanda suke da yara yi ƙoƙarin komawa baya, sannan kuma idan an zo tambayoyi to duk waɗanda za su yi to su masu ma'ana domin a amfana da wannan zama da ake. Allah ya ubangiji ya samu amfani da wannan zama. Allah mana muwafaka da gabatar da malam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدونا سافيا ترانر لحدي daya ga watan Rabi'ul Awwal shekarar hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1429, wanda kuma shi daidai da 9 ga watan 3 shekarar miladiya 2008, a wannan unguwa ko a wannan gari na dutse, a wannan unguwa ta Takur, a wannan masallaci daya daga cikin dakunan Ubangiji. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu tawfiki da dangantakar cikin abinda zamu faɗa. Abinda zamu faɗa na daidai, Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa gaba daya. Abinda kuma zamu faɗa na kuskure, Allah ya nuna mana kuskure da kuma yafe mana shi. Kafin mu shiga kai tsaye cikin abinda ya kamata mu tattauna a wannan zama, ina fatan ‘yan uwa da suka samu halartar wannan guri za su ba da haɗin kai ta hanyar sauraro da ya dace. Waɗanda kuma suke tare da yara, yara masu hayaniya, to yana da kyau da za su koma daga waje da abin zai fi. Duk wacce yaron sai ba zai zauna ba yana mana hayaniya, to ya koma waje zai fi mana. A yadda nake fuskanta, kamar shi kansa a musakowar ba zai ba ku sautin da ya kamata ya ba ku ba. Ina ga yana da matsala. To kuma bai kamata akan wannan matsalar kuma a ƙara wata ba da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora din da wannan haduwa idan ce haduwa ta da ku ta farko ido da ido ina ga ya kamata mu tattauna abin da ya shafi mata zalla mace bangare guda ne daga cikin bangarori biyu na rayuwa bangare guda namiji bangare guda mace mace halitta ce daga cikin halittun Ubangiji mutum kacokam sawa'un namiji ne ko mace Allah ya girmama shi ya karrama shi ya bashi matsayi wala takkarramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah madaukakin sarki yana cewa hakika mun karrama dan adam kalmar dan adam ta kunshi namiji da mace don haka Allah ya karrama namiji ya karrama mace Allah ya karrama su saboda tushen halittar namiji da mace duk tushe ɗaya ne daga guri ɗaya suka samu asali ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku mutane mun halicce ku namiji da mace mun halicce ku namiji da mace saboda haka mutum namiji da mace dukkanin su halittar Allah ne ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا الله madaukakin sarki yana cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai guda daya sannan ya halicci matar wannan rai guda daya daga gare shi wato annabi adam shine rai guda daya Allah ya halitta masa matarsa daga jinsin sa sannan kuma Allah madaukakin sarki ya yada dan adam jinsin dan adam namiji da mace a doren kasa ta hanyar annabi adam da kuma da na hawwa'u saboda ka tushen halittar namiji da tushen halittar mace duk tushe guda ɗaya ne don haka Allah madaukakin sarki ya sanya wannan karamci a tsakankanin su a matsayin su na dan adam fifiko tsakanin mace da namiji a gurin Allah yana nan tattare da takawa wanda yafi kowa tsoron Allah da kusanci ga Allah shi yafi kusanci zuwa ga Allah shi yafi matsayi a gurin Allah inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku karamci a gurin Allah yafi ku girma yafi ku mutunci shine wanda yafi ku tsoron Allah to za mu ga addinin musulunci ya zo ya daukaka sha'anin mace ya fito da ita ya bata matsayinta gabanin zuwan addinin musulunci sauran addinai ko kuma sauran al'ummomi ba su dauki mace a bakin komai ba sawa'un al'ummomin da suke na mutanen Rome ko na mutanen Greek ko na mutanen Hindu ko ma su kansu larabawa a jahiliya dukkanin waɗannan al'ummomi ba su dauki mace a bakin komai ba mace ba ta wuce wani wata haja ta sayarwa ba kamar yadda mutum zai kama tinkiyarsa ya je kasuwa ya sayar ya ga dama ya sayo wani abu kayan abinci ko ainihin ya sayo wata tinkiyar daban haka nan mace take a cikin waɗannan al'ummomi ba a ɗaukan ta mutum har ma wasu daga cikinsu suna ɗaukan mace a matsayin najasa ce ba a zama da ita musamman lokacin da take haila ba a cin abinci da ita ba ma a bar ta ta gaure da sauran jama'a za a rufe ta a ɗaki a kulle ta har sai lokacin da ta fita daga wannan al'ada haka nan lokacin jahiliya kafin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ya aiko shi larabawa ba su ɗauki mace a bakin komai ba ba su ɗauke ta mutum ce wa take da matsayi ba har ma Allah madaukakin sarki yake gaya mana yadda suke ji a yayin da aka gaya wa ɗaya daga cikin su cewa an haifar masa ƴa mace wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawm min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Allah ya ce idan aka yi wa ɗaya daga cikin su bushara aka zo aka ce masa albishir an maka haihuwa, ya tambayi me aka haifa, aka ce masa ai ƴa mace aka haifa. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, anan take sai fuskarsa ta canza, yayini ya kwana fuskarsa baka irin, wa huwa kadhib yana cike da fushi, yana cike da bacin rai, ba wanda ya sai matso kusa da shi a wannan lokacin, yana jin ya gamu da wani babban bala'i saboda an haifar masa ƴa mace. Ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bih, har ma ba zai iya fita cikin jama'a ba, yana gudun kada a ganshi a yi zun ɗansa, a dinga nuna shi da ɗan yatsa, ana cewa ga wancan ai an haifar masa mace a gidansa. Sai kaga yana ɓoyewa, yana ƙulle-ƙullen yaya zai yi ya fita daga cikin wannan ƙangi, ya fita daga cikin abun kunya. A yumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab, yana tunanin shin ya ci gaba da rike ƴan nan, amma fa zai gamu da wulakanci, zai ga ɓaci rai iri-iri, ko kuma kawai ya je bayan gari ya haƙa rami ya turbiɗe ta a ciki. Allah ya ce tir da abin da suke hukuntawa, tir da irin wannan aƙida ta su. Haka suke kallon mace, idan mutum mahaifinsa ya mutu ya bar mata, sai ya gaje su cikin kadarar da zai gada daga mahaifinsa. Saboda haka raba gadon mace ake yi bayan mutuwar wanda yake mijinta. Allah maɗaukakin sarki ya hana wannan, ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha, bai halatta gare ku ku ainihin gaji mace ba ta so ba. Allah ya hana ainihin a gaji mace kamar yadda ake gadar kadara. Sannan bayan wannan a jahiliya idan mutum ya mutu to sai ƴaƴansa su hana ainihin matansa yin aure domin sun gaji, duk da za su samu waɗanda suke son su sai su hana su. Allah ce wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna, kada ku hana su yin aure dan kawai ku ci gajiyar abinda kuka ba su. Allah maɗaukakin sarki ya tsamo da mace daga wannan ƙangi. To wannan matsayi ne na mace a jahiliya, haka nan ba sa ba ta gado, sai dai ita a gaje ta, amma ita ba za ta yi gado ba. Musulunci ya zo ya ce a ba ta gado, yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain, aka ce ita ma mace tana da gado gwargwadon irin ɗawainiya da za ta hau kanta. Allah maɗaukakin sarki ya raba gado ya bata. Za mu ga Ubangiji da ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da addinin musulunci ya fito da matsayin mace, ta hanyar fitowa da matsayinta a matsayin mutunci, ita ma kamar sauran ɗan adam, babu bambanci tsakaninta da sauran ɗan adam. Sannan kuma musulunci ya daidaita namiji da mace a wajen aikin lada, yadda namiji zai yi sallah Ubangiji ya karɓi sallar sai ya bashi lada, haka nan ita ma mace idan ta yi sallah Allah zai karɓi sallar sai ya bata lada, yadda namiji zai yi azumi, zakka, hajji da sauran ayyukan da shari'a ta ɗora masa, haka nan ita ma mace Allah maɗaukakin sarki ya bata wannan damar. Kuma idan ta yi ma aikin ya zama ya fi na namiji kyau, to Allah maɗaukakin sarki zai bata ladan da ya fi na shi namiji ɗin. Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, wanda duk yayi aiki na ƙwarai, namiji ne ko mace, Allah ya ce alhalin yana mumini, to za mu raya shi rayuwa mai daɗi, rayuwa mai kyau a nan duniya, kuma a ranar gobe kiyama za mu satanta mishi da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa. Allah ya daidaita mace da namiji wajen aikin ƙwarai, ce idan suka yi aiki suna muminai Allah zai ba su kyakkyawar rayuwa a duniya, a lahira kuma Allah zai ba su aljanna. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dhakarin aw unsa ubangiji ya amsa addu'ar mu'minai cewa ba zai tozarta aikin wani mu'mini ba sawa'un namiji ne ko mace ce haka dan Allah madaukakin sarki ya daidaita su a wajen ibada duk wacce tayi ibada tayi imani babu bambanci tsakaninta da mace da namiji Allah ce innal muslimina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله مدوكين سركي يجي مسلمي مذا sai yace kuma da musulmai mata da mu'minai maza sai yace da mu'minai mata da masu da'a biyayya ga ubangiji maza da masu biyayya ga ubangiji mata da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata da masu hakuri maza da masu hakuri mata da masu sadaka maza da masu sadaka mata da masu hakuri maza da masu hakuri mata hakanan da masu kaskantar da kai ga ubangijin su maza da masu kaskantar da kai ga ubangijin su mata da masu sadaka maza da masu sadaka mata da masu azumi maza da masu azumi mata da waɗanda suke kiyaye farjin su maza da waɗanda suke kiyaye farjin su mata da kuma waɗanda suke ambaton Allah da yawa maza da waɗanda suke ambaton Allah da yawa mata Allah madaukakin sarki ya tattara su gaba ɗaya maza da mata yace ya tanada musu gafara da wani dada wanda yake mai girma kun ga yadda Allah madaukakin sarki gaba ɗaya ya hada mace da namiji a cikin matsayi guda ɗaya matukar sun yi aiki iri ɗaya ba a Allah baya fifita namiji akan mace alhalin aikin da suka yi iri ɗaya ne to haka nan Allah madaukakin sarki ya bawa kowace mace matsayinta a irin matsayin da take da shi tana a matsayin uwa Allah ya fifita girmanta da martabarta da matsayinta akan na namiji Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana wani mutum ya zo ya tambaye shi cewa ayyun nasi ahqqu bi suhbati ya rasulullah wane ne yafi kama yafi cancanta da abokantakata in zama tare da shi ina taimaka masa ya ba aikin Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ummuka mahaifiyarka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuk zalla yace ka fara ainihin tautatawa mahaifiyarka biyayya ga mahaifiyarka yace sannan wa manzo Allah yace mahaifiyarka ya kuma cewa sannan wa sannan manzo Allah ya kuma ce masa mahaifiyarka sai a karo na uku ne ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da shi mahaifinka kaga anan Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nuna mana cewa mace tana da haƙƙi rubi uku akan na namiji bisa ga danta wato uwa tana da haƙƙi kaso uku a yayin da uba kuma yake da haƙƙi kaso daya saboda irin wahala da ta sha da dan tun wajen cikin sa har wajen haihuwar sa har wajen shayar da shi da yayin shi da kula da shi da tarbiyar sa uba bai sha wannan wahalar ba saboda haka wahalar ta tafi yawa don haka ka santa ainihin a wajen danta na biyayya yafi yawa don haka zamu ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana nuna mana cewa haƙƙin uwa ko haƙƙin uwa da uba ana gabatar da shi ma akan jihadi wato jihadi fi sabilillahi jihadi dauka kalmar Allah idan da mutum yana da iyaye ko uwa ko uba ko duka biyu suna buƙatar kulawarsa da taimakon sa sai kuma aka yi ko aka yi shela cewa a zo a fita jihadi to wannan mutum ya tsaya ya kula da iyayensa shine yafi zama wajibi akan sa sama da ya fita jihadi duk da cewa idan aka yi shelar jihadi ya wajaba akan kowa ya fita matukar shela aka yi ba wasu aka zaba ba annabi yana cewa وإذا استنفرتم فانفروا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض الله يا هنا إذن أنت أفتياكي wani ya zauna bai fita ba matukar yana da damar da zai fita yana da karfi da lafiya da abin da zai hau ko makamin da zai fita da shi yaki to amma a irin wannan yanayi ma in ya zamana akwai mahaifinsa ko mahaifiyarsa waɗanda suke buƙatar taimakon sa da tallafin sa da agajin sa to a wannan lokaci matsayin su da haƙƙin su ya dare da jihadin don haka shi a gurin sa wajibin da yafi karfi a kansa shine ya zauna ya tattali iyayensa ya kula da su ya alkinta su wani mutum bawan Allah ya zo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah nazo ne a fita tare da kai jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyayenka suna nan da rai yace to je ka fafihi ma fajahid je ka kai jihadin ka tare da su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci cewa mutumin nan akwai bukata ta iyayensa zuwa gare shi don haka ya je ya tattale su ya kula da su wannan shi ma jihadi ne akwai wanda ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi hijira zuwa gare shi kun ga hijira a wancan lokacin wajibi ce ga dukkan wani wanda ya musulunta yana garin da yake na kafirci ne ya taso ya dawo Madina yayi hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wannan tilas ne to sai ga wani mutum ya zo ya ce yayi hijira ya ce ya rasulullahi na yi hijira zuwa gare ka amma na bar mahaifina da mahaifiyata can baya suna ta kuka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ko ba ka sa su dariya kamar yadda ka sa su kuka wato hijirarka ba za ta samu karbuwa ba sai da yardar su sai da amincewar su matukar dai iyayenka ne to kada ka ainihin munana musu kada ka yi musu abin da bai dace ba to kaga duk wannan yana nuna matsayin uwa a addinin musulunci yana nuna matsayinta a gurin danta duk da matsayinta duk da cewa mace ce Allah madaukakin sarki kuma sai ya bata kaso na matsayi a matsayinta na uwa fiye da wanda ya bawa uba to haka nan a matsayinta na ya ita kanta tana da haƙƙi akan mahaifinta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa wanda Allah ya bashi ƴaƴa maza biyu ko ƴar uwa ƴaƴa mata biyu ko kuma uku ko biyu ko ya bashi ƴar uwa wato kanwa ko ya su uku ko su biyu sannan ya tattale su ya kula da su ya musu tarbiya Allah madaukakin sarki zai sakanka masa da gidan aljanna a dalilin wannan to kaga ashe ƴama ita kanta uba ya kula da ita ya bata tarbiya ya bata ilimi har lokacin da za ta yi aure wannan shi kansa Allah madaukakin sarki yana sanya ainihin lada a sikelin a uba saboda haka mace Allah madaukakin sarki ya girma mata ya bata matsayi a cikin wannan addini hatta a gurin shawara Allah yana cewa tamiru bainakum bi ma'ruf ku yi shawara tsakankaninku ku mazaje da kuma matanku ku yi shawara Allah na tawo in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawirin fala junaha alayhima idan miji da mata suka yi shawara suka ga ya kamata su yaye dan su to babu laifi a kansu kun ga anan Allah madaukakin sarki ya ba da dama idan ma hatta a cikin harkar yaye to ya zamana miji da mace sun yi shawara a tsakankaninsu duk wanda yana nuna matsayin mace Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya tafi umrarsa wacce aka hana shi shiga umratul hudaybiyah wacce aka hana shi shiga a wannan lokaci Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya umarci sahabbansa da cewa su aske kansu su yayyanka abinda suka koro na hadaya su yanka dabbobinsu a wannan lokaci sahabbai suka ji nauyin cewa yaya za su yi wannan bayan kuma gashi sun fito ne da niyyar umara yaya bakiyan Allah za su hana su shiga garin Makka su yi umara saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci ya shiga ga matarsa Ummu Salama ta ga alamar ran Annabi sallallahu alaihi wasallam a bace ki ce ya rasulullah me kuma ya bata maka rai yace na umarci sahabbaina da cewa su yi aski su yanka dabbobin da suka koro na hadaya to amma kuma ba su yi ba ina tsoron Allah madaukakin sarki ya kama su da wannan laifin. Ummu Salama sai ta bashi shawara, tace ya Rasulullahi ka fita ka je ka yanka naka kai askin, idan suka ga kai babu wani daga cikin su wanda ba zai tashi yayi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shawara sai je yayi wannan, ya kira wanzami aka yi masa aski ya yanka dabbobin sa. Sahabbai na ganin haka, kowa ya dafi ainihin dabbar sai yanka ya kuma yi aski. Kun ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya samu mafita ta hanyar shawara da matarsa Ummu Salama. Ashe kaga mace tana iya taka rawa a cikin irin wannan, ta bada shawara ga abin da zai amfanar da musulmi, ya amfanar da al'umma, ta bada shawara ga abin da yake da alaka da gidanta da ƴaƴanta da abin da ya shafi gudanar da gida. Don haka mace wani yanki ne, wani bangare ne na zamantakewar al'umma mai muhimmanci wanda musulunci bai watsar da shi ba. Waɗanda duk kaga suna ta kakaci, suna ta hayaniya, sun cika gari da ihu, suna cewa ai addinin musulunci ya tauye wa mace haƙƙinta, waɗannan imma dai ya kasance Yahudawa ne, ko ya kasance Kiristoci ne, ko kuma ya kasance ƴan ba ruwansu da Allah, ko kuma masu buƙatar su cika aljihunsu da kuɗin banza, waɗannan kaso guda huɗu su ne a yanzu ake amfani da su wajen yi wa addinin musulunci maƙarƙashiya ta hanyar gurɓata tarbiyyar mace. Abin tambaya a nan, me yasa waɗannan kaso guda huɗu gaba ɗaya suka damu da sha'anin mace? Me yasa ba a so a gurɓata tarbiyyar namiji sama da yadda ake so a gurɓata tarbiyyar mace? Idan muka fahimci cewa mace jigo ne wanda yake mai muhimmanci ƙwarai da gaske wajen dasa tarbiyya a cikin al'umma, kowane yaro da ya taso mai tarbiyya, mai biyayya, mai sanin ya kamata, za ka samu farko wadda ta fara nuna masa wannan ita ce mahaifiyarsa, ita ce babarsa wacce ta tarbiyyance shi, ta rene shi tun yana ƙarami, tun bai san wani abu ba har ya fara fahimtar abubuwa. To za ka samu daga uwarsa ya fara samun wannan tarbiyya ɗin. Idan aka rushe uwar, to babu shakka duk ƴaƴan da za ta haifa za ta iya gamuwa da matsala ta hanyarta. Kamar yanda wani mai hikima shine Hafiz Ibrahim yake faɗa, yake cewa al'ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raq. Uwa makaranta ce, idan kana so ka tanadi al'umma mai asali, to ka tanadi uwa. Idan kai kyakkyawan tanadi dangane da uwa, to ka tanadi al'umma wacce take mai asali. Idan kana so ka rushe al'umma kuma, to ka rushe iyaye mata. Idan ka lalata iyaye mata, to shikenan al'umma an gama rushe ta, an gama sassake ta. Saboda haka suka fahimci cewa mace tana da mahimmanci ƙwarai da gaske wajen raya al'umma da gina ta. Don haka sai suka ba da himmarsu da ƙarfinsu a kan lalata sha'anin mace. To sun kula cewa babu wani addini wanda ya ɗauki a mace da mahimmanci kamar musulunci, kuma shi ne yake nuna wa mace ga abinda za ta yi ta zama mace. Sai suka ga cewa idan suka rusa shi, suka rusa koyarwar addinin musulunci dangane da mace, sun ci nasara ba ƙarama ba. Don haka sai ake tuhumar shi addinin, ba a tuhumar al'ada, ba a tuhumar ƙabilanci ko wani abu, a addinin za ka ji ana tuhuma cewa yana tauye haƙƙin mace, ya hana mace fita ta sake ta sarara, ta yi abin da take ta ga dama. Idan muka duba za mu ga rayuwar da mace take a Turai a da can da wacce take yi a yanzu, za mu ga cewa rayuwa ce ba ta da daɗi. Mata sun koka a da can a farkon tarihi na Bature, ya wahalar da mata kamar yadda muka ji daular Rumawa sun wahalar da mace a kasuwa ake sayenta kamar yadda ake sayen kowane irin kaya da kake bukata, haka ake sayen mace. Har ma lokacin da suka fara samun wayewa, suka fara shigowa kasashen musulmi, suna karanta ilimin mukan da za su taimake su a sha'anin su na duniya, har ma wannan lokacin bayan sun koma wato ainihin sun kafa masana'antu da sauransu bace bace samu cikakken cikakkiyar dama irin wacce namiji ya samu ba haka samu bace tana aiki tukuru sama da yadda namiji yake yi amma aka tashi albashi ba a bata sama da kaso 1 bisa 3 abinda za a ba wa namiji tare da cewa aikin da za ta yi a wannan masana'anta din ya dindinka wanda namiji zai yi wannan yasa har suka yi bore a kasar Faransa da kasar Ingila da sauran kasashen Turai akan cewa su ma suna son a ba su haƙƙin su kamar yanda aka ba wa namiji to bayan wannan bore ne yasa ake ba wa mace albashi wanda ya dara wanda ake ba ta ada amma har zuwa yanzu mace ba ta samun albashi irin yadda namiji yake samu a wannan kasashe na turawa waɗanda suke tinkaho da yancin mace ko yancin bil'adama sannan kuma za mu ga irin wannan gata da musulunci yayi wa mace aka ce idan mutum babar kace dole ka kula da ita cinta da shanta da suturarta da gurin zamanta da lafiyarta dole ka kula da wannan kai mata biyayya ka gaya mata kalma mai dadi wa kullahuma qawlan karima ka gaya masu kalmomi waɗanda suke masu dadi musulunci yace da yayi wa uwarsa wannan sannan idan matar ta ce tilas ne ya bata ci da sha da sutura da mazauni wannan abu ne wanda yake wajibi namiji yayi idan bai yi ba to yana da laifi kuma alkali yana iya hukunta shi akan wannan ya kwatar mata haƙƙinta ko da ƙarfi ne haka nan idan ƙya ce ita ma wajibi ne ubanta ya kula da ita ya bata tarbiya mai kyau ya ilmantar da ita ya ainihin ciyar da ita ya shayar da ita saboda haka a duk wani yanayi da mace take ciki wajibi ne namiji wanda take karkashin sa ya kula da ita wannan a musulunci kenan to zamu ga a rayuwa ta arna waɗanda su yanzu suke so a koma rayuwa irin tasu ma mace ba ta da wannan gata da zalar iyaye suka haifi yaron su suka sha wahala da shi yana kai shekara 18 to ya mallaki hankalinsa yana da damar yayi abin da ya so yana da damar ya zauna da iyayensa yana da damar ya gudu ya bar su yana da damar ya kwana da su yana da damar ya samu wajen kwanan sa nasa na daban yana da damar abin da ya ga dama yayi ba su da haƙƙi na su hana shi ba su da haƙƙi na su ce masa kanzil za mu ga wannan ita ce rayuwar bature a yanzu saboda haka da da zarar yayi hankali to zai shiga duniya ne cin sa da shan sa zai nema in ƴa mace ce iyayenta ba za su bata sutura ba ba za su bata abinci ba ita ce za ta je ta nemo wa kanta idan matar aure ce mijinta ba zai mata wannan ba ita ce za ta yi wa kanta wannan za ka ga miji da mace da matarsa idan an zo za a zauna akan tebur lokacin lissafi yayi gidan haya da muka kama lokacin ake kawo naki ka san in kawo nawa ka san mu biya mai haya lokaci yayi ƴaƴa idan suna da ƴaƴa biyu to za a raba shi ya kula da ɗaya cin sa da shan sa ita kuma ta kula da ɗaya ba zai dauki nauyin biyin duka ba sai dai su raba in hudu ne ta rike biyu ya rike biyu haka nan a gida idan za a akwai fridge to akwai fridge da macen akwai tashi shi ma lemun sa da yasa a fridge din sa da ayabarsa da lemun zaki ba za su taba ba shi ma ko ba zai taba nata ba duk wanda ya sha na wani sai ya biya shi keke da lissafi ake yi saboda haka ko da yaushe a haka ake rayuwa don haka mace tilas ta fita ta je duk abin da za ta yi ta yi don ta samo abin da za ta biya haya ta samo abin da za ta rike ƴaƴanta ta samo abin da za ta ci ta sha a rayuwarta tilas ta yi wannan shi yasa suka bazama har ma wata arniya take cewa mu mata a Turai da a ce za mu samu irin matsayi da mace ta samu a ƙasar musulmi babu abin da zai sa mu fita neman aiki ana wulaƙanta mu ana cin zarafinmu ana yin haikici da mu wato su kansu rayuwar da suke yi rayuwa ce ta ba yadda za su yi rayuwa ce ta tilas yau da a ce za su samu gata da martaba da mutunci irin yadda mace musulma take samu a kasar musulmi to suke cewa da su ba za su fita titi ba suna yawo kwararo suna neman aiki da za su yi aikin da za a wulakanta su a tozarta su a ci mutuncin su a ainihin taka karamar su suka ce ba za su yi wannan ba akwai sanda wani malami cikin malaman azhar ana ce da shi Muhammad Abu Zuhra ya je kasar Turai an ce kasar America ce ya je yayi lecture ya faɗi irin karramawa da musulunci yawa mace da daraja da ya bata da ya gama lecture sai wata mata baturiya ta daga hannu tace da gaske ne yanzu a duniya akwai yadda inda ake wa mace haka shin ta da shanta da suturarta da komai nata namiji ya dauke yace kwarai da gaske ai abin nan da nake ga miki ba wai hira ce nake miki ba abin da yake ne a rubuce a cikin kundin musulunci wanda ba bai yi haka ba to saba wa Allah yayi Allah madaukakin sarki sai ya kama shi da wannan amma abin nan tilas ne wajibi ne kuma haka ake yi tace to ita dai roƙon da take yi a bata dama koda daidai da wata daya kai koda da sati daya ta je kasashen musulmi ta yi rayuwa irin yadda musulmi suke dan ita a rayuwarta bata taba sanin ma haka za ta faru ba a turai ne idan uwa ta tsufa ko uba to gatan da danta zai mata ko ƴaƴanta za su yi mata in har tana da matsayi a gurin su in har su masu ladabi ne masu tarbiya ne gatan da za su yi mata shine su dauke ta su kai ta gidan tsofaffi idan ranar uwa ta zagayo ta duniya za ku ji ana ranar uwa to wai idan ranar uwa ta zagayo shine zai dauki fure ya je ya kai mata ya tsotsi hannunta ko ya tsotsi kafarta shikenan ko ba za ta kara ganin shi ba sai wata shekarar wannan rana ta duniya ta sake zagayowa jiya ne akai ko subhanallah a ranar mata ce ta jiya ba ta uwa bace saboda haka kun ga yadda al'amari ya kai ga lalacewa sau daya wai dan za ta ga danta shi ma abin da zai kai mata fure flower ya je ya aje a gabanta to wannan mai mutunci kenan ita za ta yi mata alfahari cewa danta ya zo ya bata yar takarda ya rubuta I love you ina son ki za ta nuna alfahari tsakankanin sauran tsofaffi da suke tare da su dan wasu da dama daga cikin su ma ba za su ga ƴaƴan ba akwai wani daga cikin irin malamai likita ne ya zauna a Turai to yake bada labari yake cewa inda ya zauna a Ingila yana makotaka da wata tsohuwa ta haura shekara 70 shi kuma yana zaune da matarsa a gidansa yana aikin likita sai ran sallah karamar sallah sai ya ce ba za su je su gaida tsohuwan nan makociyarsu sai ya dauki matarsa suka shiga gurin wannan tsohuwa suka yi sallama suka je suka same ta suka gaishe ta sai take mamaki menene dalilin da zai sa har su zo su gaishe ta su ba ƴaƴanta ba su ba majinsu su ɗaya ba suka ce to ai ke makociyar mu ce kuma mu wannan rana ce ta farin ciki da muke nuna farin cikin mu ga kowa muka ga ya kamata mu nuna miki farin ciki sai wata rana ita ma ta ce to tunda haka ne ba za ta shiga gidansu sai ta shiga gidan matan nan sai ta samu matan nan a gida take cewa ta yi sa'a ta same ta ba ta fita bane ta ce a ita ba inda take zuwa ta ce a to in baki je ko ina ba wa yake baki abinci ina kike samun abinci da abin sha ya kuke biyan haya ta ce ai duk mijina yake min wannan ce zuwan da kuka zo tare da shi yake miki ce kwarai tsohuwar nan sai ta fashe da kuka ta ce ta yi asarar rayuwarta ita tunda take a duniya ba ta san ana yin wannan gatan ba ubanta tunda ta yi wayo ta mallaki hankalinta ya jefar da ita mijinta da ta aura ciyayya suke yi ta kawo ya kawo sannan kuma in aka tashi kudin biyan kudin haya raba daidai ake yi ba maganar wani ya ciyar da wani sannan kuma ƴaƴanta tunda ainihin suka balaga suka ballaki hankalinsu suka gudu suka batta haura ka ita bata san wani gata ba a rayuwarta haka take ta gararan ba har ta tsufa saboda haka sai ta fashe da kuka sai matan nan tace to ai mu wannan ai tsari ne na addinin mu dole ne miji tunda har ya auri mace to dole ne ya yi mata wannan abu ku ciyar da ita ya shayar da ita ya kula da lafiyarta yace kin ganni nan tace mata kin ganni nan komai musulunci ne abinda komai miji na yake mu kuma tilas ya mun ko ya ki ko ya so haka addinin ya tsara matan nan ta fita tana al'ajabi tana ganin girman wannan addinin to saboda haka yanzu da mutum zai ziyarci turai a titi ya dinga ganin tsofaffi suna gararan ba su shiga nan su fita nan kaga wata tsohuwar ba ta tafiya taki kadan sai ta zauna ta huta in za ta tsallaka titi mai falan biyu in ta tsallaka falan ɗaya sai ta zauna kuma ta huta sannan ta tsallaka falan na biyu ba komai ta fito ba neman abin da za ta ci ta sha ta biya haraji a duk tsohon nan kuma kowa ba wai ta sauke mata haraji ba ne sai kuma ta biya haraji in ba ta biyan haraji ko asibiti ta je likita ba zai duba ta ba tela sai tana ba don haka rayuwarsu cikin azaba suke da uba da bala'i abin da muke ciki mu musulmi abu ne da suke mana hasada a kansa suna so mu ma mu lalace mu balbalce rayuwarmu ta dawo irin tasu waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a abinda suke fata kullun su ga cewa mu ba mun saki layi mun kama hanyar kafirci kamar yadda su ma suke kafirai duk mun zama daya ayi mutuwar kasko wato ba daidai bane su kadai ruwan ya ci su ya kamata ya ci kowa da kowa to dan haka suka dauki wannan aiki na cewa sai sun gurbata duniyar musulmi sun lalata duniyar musulmi su ma sun zama kamar su don haka suka ga babu ta yadda za su yi su ci nasara sai ta hanyar rushe tarbiyar ya mace idan suka rushe tarbiyar ya mace to babu shakka sun ci gagaruman nasara don haka suke yawo kwararo kwararo gari gari ana kokarin a fito mace daga gidanta da zarar aka raba ta da gidanta na aure to a wannan lokaci kuma an gama cin nasara a kanta sai ta zama ana amfani da ita wajen cimma wasu miyagun bukatu yanzu ka duba ku ga yadda hatta tallace tallace waɗanda ba su da alaka da mace sai kaga ana nuna mace a ciki za a yi tallan bakin mai sai a sa mace za a yi tallan tayar mota sai a sa mace me ya alakar mace da bakin mai ko tayar mota ba kayan kwalliya ba ba wani abu ba a kowace irin abu maimakon a dauna namiji sai a nuna mace wato har ta zama mace kamar sayan bocce sai da kasan ana rubuta abin a jikin allo ana sanarwa ko ana fadakarwa ko ana talla to haka mace ta zama sayan bocce kuma da zarar aka ga cewa ta fara tsufa to za a tattala ta a yar yanzu hatta irin waɗanda ake tallar kayayyakin nan da su sharaɗi ne kada su wuce shekara 25 daga shekara 18 ne zuwa 25 da zarar suka haura 25 shida 7 to za a sallame su kuma a kawo kanana su sun gama expire sun gama aiki duk inda suka je sai a ce tsohuwa ce ba za a bata aiki ba ta gama aiki kuma ga ta ba miji za ta samu ba wanda zai kula da ita dan addinin ba a wajabta wa miji ya ciyar da ita ba ubanta tintin yayi sallama da ita ba wani dan uwanta da zai kula da ita haka za ta kare ta yi ta gararan ba a titi har ta tsufa idan ƴaƴanta sun yi mata ainihin qiyamul layl shine su kwashe ta su jefa ta a gidan gajiyayyu anan za ta kare rayuwarta to haka mace take rayuwa haka matsayin ta yake a can kaga waɗanda suka bar matansu a cikin irin wannan rayuwa har suna da bakin ta cewa da za su zo su ce matan musulmi suna cikin wani hali wanda yake marar kyau to abin da yake akwai shine ya kamata musulmi maza da mata su tsaya su tattarance addinin musulunci su san haƙƙin kowa, haƙƙinsa da haƙƙin wani akan sa. Addinin musulunci addini ne dan haƙƙi, kowa yana da haƙƙi a addinin musulunci, babu wani wanda yake zaune ba ya da haƙƙi. Tunda kaga hatta kafiri wanda ake tare da shi yana da haƙƙi a matsayinsa na kafiri, abinda ake kira huquq ahli dhimma, kafiran amana da ake tare da su suna da haƙƙi. To ina ga mutum musulmi, hatta dabbobi suna da haƙƙi, ba wani abu a rayuwa a musulunci ba ya da haƙƙi. Saboda haka dukkan wani abu da yake numfasawa a musulunci yana da haƙƙi. Tilas ne mu musulmi mu kowa sanin haƙƙin juna, miji ya san haƙƙin matarsa, mace ta san haƙƙin mijinta, kowa ya kiyaye haƙƙin kowa, kowa ya bawa kowa haƙƙinsa. Yin haka shi zai ƙara fito da addinin namu na musulunci. Dan wani lokaci wasu su waɗannan bata gari waɗanda suke ƙoƙarin su rushe ainihin tarbiyya ta addinin musulunci, sukan yi amfani da kurakuran wasu jahilai ko gangancin wasu jahilai ko ma waɗanda suka sani suka take, sukan yi amfani da kurakuransu da gangancinsu wajen su ci mutuncin ko su ci zarafin addinin musulunci, su nemi su rushe ainihin zamantakewa ta musulunci. A ƙasar Hausa akwai al'adun da suke sun saba wa addinin musulunci. Za ka ga mutum da matarsa amma bai kula da cinta da shanta ba, ko ka ga cewa ya fita ya bar mata abinda ita ma ba zai rike ta ba, bare ya rike ta rike ƴaƴanta, tilasta nemo abinda za ta ci, tilasta nemo abinda za ta ciyar da ƴaƴanta. Wasu suna yin wannan kuma ana ganin su da riga ta musulunci, sai ayi amfani da wannan a ce to gashi ana kaza ana kaza, kamar auren tilas da wasu iyaye suke wa ƴaƴansu mata, ƴaƴansu mata. Kaga musulunci bai yarda da wannan ba. Yarinya ta zo ta gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ubanta ya mata auren tilas, manzo Allah ya ce kina da zabi ki zauna ko kake zauna, ta ce to na zaba abinda mahaifina yayi amma na yi haka ne dan in nuna wa iyaye cewa ba su da tilas akan ƴaƴansu. Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa zai idan za a aure mace a nemi izininta, a nemi izininta sai an ji tana so sannan a aurar da ita. Wannan shine koyarwar addinin musulunci. Amma duk da haka wasu suna karfa-karfa, suna ainihin nuna karfi wajen su aurar da ƴaƴansu mata ko da tilas ne. Wannan ta sa kuma waɗanda suke kokarin yaƙar musulunci din sai su yi amfani da wannan gangancin, sai su ce to gashi ai dan tana musulma ce aka yi mata haka, sai ai kokarin a raba ta da koyarwar musulunci, wanda kuma ba haka bane. Saboda haka abin da yake wajibi akan mu maza da mata shine mu tsaya mu karanci addinin musulunci. Karantar addinin musulunci zai taimaka mana kwarai da gaske wajen bawa kanmu kariya, wajen bawa matanmu da ƴaƴanmu kariya. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. To bismillah.
Su kuma wata maza ga sun ji haushi sai su dace mace. Ni ta kuma mata da suke suna ta ka da iyakar kamanta. Dan Allah mala ayi bayani sai a kan wannan ko ai.
To wannan din rashin tarbiyya ce da al'ada ta maguzanci. Ba za ka samu mace wacce take da tarbiyya ba tana irin wannan. Ba za ka samu macen da ta yi karatu ba ta san menene shari'a tana irin wannan. Mace mai hankali ba za ka same ta da wannan ba. Mace mai nutsuwa ba za ka same ta da wannan ba. Macen da ta san ya kamata ba za ka same ta da irin wannan ɗabi'a ba. Ɗabi'a ce ta kucaka, jahila, makotara, wacce ba ta san abin da ya kamata ba. Babu abin da zai magance wannan sai ilimi da kyakkyawar tarbiyya. Ku karantar da ƴaƴanku, ku ba su ilimi, musamman ilimin addinin musulunci. Dan duk ilimin da za a ba wa ƴa mace in ba na addinin musulunci bane, ba yadda za a iya gyara masa tarbiyya. Ku ba su ilimin addinin musulunci, ku ba su tarbiyya mai kyau. Za su zama mata, za su zama nagari masu hankali, waɗanda za su san ya za su yi ta'amuli da mazajensu, ya za su yi ta'amuli da jama'a. Amma matuƙar babu ilimi, to babu abin da zai hana mace ta same ta da irin wannan. Ko ina za ta je a duniya ta yi karatu, ko da za ta je Turai, ko ina za ta je a zazzaga mata ilimin boko, matuƙar ba ta samu tarbiyyar musulunci ba, to wannan abin da wannan ta rubuta za ka same ta da ita, ba wai sai tana rayuwa a ƙauye ba.
To wannan tambayoyin ta guda uku, ta farko wata ce malam ta yi bismillah ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah, shi malam yana da sunna ne yin walima da yake fara Qur'ani. Ta biyu ta ce malam menene hukuncin karanta Qur'ani a sabon gida kafin fitar. sai ku tace malam menene hukuncin yawa annabi salati a fili a
cikin sallah to gaba da tambaya ta farko akwai wani asar da ake fada na sayyidina Umar cewa ya haddace bakara ya yi sadaka da ya haddace suratul bakara ya yi sadaka yayyanka ya yi sadaka shi ma ba ce aka yayi walima ba cewa aka yayi sadaka ya yanka ya raba wa mutane don haka ni a hadisi dai haka marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko cikin manyan sahabbai ban san inda aka samu wannan ba duk da dai ana yi amma ban san asalin sa ba gaskiya sannan kuma tambaya ta biyu sabon gida ba ce in za ka shiga sabon gida ba ka sauke alqur'ani ko karanta wani alqur'ani abinda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan mutum ya zo gurin da yake ba ma sabon ba ma wai sabon gida ba ko da gurin da yake shi ba ko ne a gurin ba ko ne ya zo gari ko an bashi masauki ya sauka akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi shine a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma wa a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq yana da kyau idan mutum zai zauna guri ko da sabo ne yayi wannan babu komai amma cewa ya sauke qur'ani wannan duk bai da asali bai da bai inda aka ce ai wannan
ta hukun salati a fili a cikin sallah sai kamar an zo Muhammad Rasulullahi
sallah ibada ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yadda ake yin ta aka tsara dukkanin motsi da ake a sallah da abubuwan da ake faɗa abinda duk ba a ce ka faɗe shi a sallah ba ba a ce ka yi shi a sallah ba ko da kuwa abin shari'a ne addini ya yadda ka yi abin amma ba a ce ka yi a sallah ba in kai ka yi kuskure salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ce da take wajibi amma shin an shar'anta ta idan ka ji wani yana magana a wajen sallah ko a karatun sallah ka ce Muhammadur Rasulullah ka ce sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo a cikin nassi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi ko ya ce a yi babu nassi da ya ce haka za mu ga a nan abinda zai kara fito mana da wannan fili mu duba mu ga karatun alqur'ani shari'a ce Allah ya ce kai karatu faqra'u ma taysara min alqur'an ku karanta alqur'ani wa idza qira'a alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun amma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai ya ce an hada ni ala inni nuhitu an aqra'a alqur'ana raki'an aw sajida manzo Allah ya ce an hana ni in karanta qur'ani lokacin da nayi ruku'u ko lokacin da nake sujjada kaga karatu qur'ani daidai ne shari'a ce amma da yake a sallah akwai tsarin ta sai aka ce kada ka karanta sai suka ce in ka karanta qur'ani a lokacin da kai sujjada ko kai ruku'u kai kuskure ba daidai kai ba ka saba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sallah tana da hai'a tana da sifa kebantacciya da aka ce ayita in ba nassi ka samu ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka da wata dama ba ka da wani hurubi da zaka kara wani abu a cikin sallah ko da koya halatta ayi shi a wajen sallah
wannan ma a cikin sallah shi ke mana an ce ma ta an zai sallah sai ta hari ka rasu sai ta ta hari na farko dai ba ta yi ruku ne dai kuma an ta tsaya mata sarwati ya zai
wa ba ya ce ta hadi Allah ne ko annabin sa babu inda Allah da annabin sa suka ce a hadi mace tana tsayuwa a sallah kamar yadda namiji yake tsayuwa magana ta har hada jikinta wannan duk magana ce waje ba ta da dalili saboda haka ki tsaya yadda kike tsayuwa yadda zaki ji dadi kawai
to malam wannan take ina so a yi min karin bayani akan hadisin nan farko man jara sabahu kuyala la yanzuru Allahu ta'ala yawm al-qiyamati minhu
ilayhi
nahnu sa'a ilayhi to sai ka ga masu ilimi ma wadansu wandan su yana wuce idanu sau mutum idan ba don tsaurin kai ya yi haka ɗin ba babu dai shi ne ko kuma a wannan falafi ne tunda akwai wani hadisi da aka ce ma'a tsara ne ka bai ne ka hofi na
to a ita wannan malama ce ma duk ta gama kawo hujjojin to me zan kawo ola ka ta gama fatawa wannan huyala da aka ce dan girman kai ana nufin cewa sifa ce ta masu girman kai idan mutum yayi sifa irin tasu ko da shi ba da girman kan yayi ba in yayi haka ai yayi sifa irin tasu daidai ne kai sifa ta masu girman kai ai ba daidai bane saboda haka kaidi ne wanda ba ya da mafhumin da zaka ce idan mutun yayi la khuyala'a ba da girman kai ba ba komai saboda ai sifa ce ta masu girman kai dan me zai koyi waɗanda suke girman kai bai kamata ba
wanda tace malam shin maganin mata da ake shara yana da kyau ko ba da kyau
dai ba zai cutar ba ba wani abu
wannan kuma tambaya ce guda uku amma ni ban gane tambaya ta ba dai tace tambaya ta anan tace malam an ce duk wanda mahaifinsa ya mutu a gaban sa ko ɗansa da ya kuka ba sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma ta sakamako da gina aljanna ba ta bar tambayar ba
a tana so ta ji wai an faɗi hakan
yana
to ni ban san inda aka faɗa ba leka
mutum ne yake a tsawarin zai yi azumi guda biyu sai wata bukata ta taso masa wanda yake ya ga zai ƙara yi kamar uku dan wannan bukata ba ne sai ya ƙara sama da biyan ko ne da matsayin sa kuka tun da biya a tsawarin
sake karanta ban ji ka sosai
yace ya yi tsawarin zai yi azumi guda biyu sai wata bukata ta taso masa domin yin wani azumi to shine zai iya ƙara daya akan biyun nan amma ko ne da matsayin sa
sai ban gane me yake nufi
da
kana yin azumi guda biyu ba kan ce sai misali wata
wanda duk yayi bakance wajibi ya cika bakancen da yayi na farko ne ba daidai bane yayi bakance din ba daidai bane mutun ya ce Allah in ka mun kaza zan maka azumi kamar rowa yake wa ubangiji sai ya masa sannan yayi masa eh azumin sa bana in ku har yayi wannan alwashin to wajibi ne ya cika yufuna bin nazri da Allah ya faɗa wajibi ne mutane musulmi su cika alwashi idan sun yi in tayi alwashin azumi biyu wajibi ne tayi biyu in ta gama da wajibi kuma ta ga za ta ci gaba da yin ta dawo'i wannan kuma ba wani abu
wannan ta ce mutum ne ya mafarki kusa ɗin shi dai an ga ɗauka ransa zai mutu amma sai ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai shi kuma yana salati yana haka shekara nan ma ba ta fara tambaya ba
to Allah ya sa kin ga manzon Allah din dan wanda ya ga manzon Allah tilas ya ganshi a sifofinsa da aka faɗa asira amma idan kika ga wani kato baki titirna to ba manzo Allah kika gani ba ko da yana salati yawa sharadin ganin manzo Allah ka ganshi da sifar sa da aka faɗa amma kika wani zan kalilan mutum manzo Allah ba zan kalile ko kika wani dan da kurkushi manzo Allah ba da kurkushi bane
na wannan sai mana akan makwartaka ne makwarci ne ba sa zaman lafiya tsakanin su ta iya ko ta iya tashi su zubar unguwar saboda gudun wannan fitina
to wannan tambaya ce wanda ai ba tambaya ba ce ya rage naka ka tashi kakka tashi musulunci ne bai ce tilas ki tashi ba bai ce kuma tilas ki zauna ba ina ga abubuwa sun ki asulhuntuwa ne inda asulhun zai yi ai da ba ai maganar tashi ba
ta ce malam muna so su yi mana bayani a kan abin da mata
za ta yi wa mijinta kada ba ma da ikon zuwa 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 zuwa
zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa
zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa
sannan ta ce kuma duk sun yi sana'a sun zama auren su
wasu sun yi sana'a wasu kuma ba a faɗi sana'ar da suka yi ba
ta tambaya ta kuma ta ce menene hukuncin namijin da ya kasa baiwa iyalin sa ilimin addini kuma ya hana su su fita domin je makaranta
kar su ji maganar sa in ba zai iya ba su ilimin ba kuma suna da bukata wajibi su fita Allah ba zai ba su uzuri ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq macan da bata iya sallah ba bata iya azumi bata san komai na shari'a ba ba wani namiji a duniya da ya isa ya ce ba za ta je ta koya ba ko dai ya koya mata ko ya samu wacce za ta koya mata ko ya bata dama ta in ma bai bata dama ta fita tana da haƙƙin da za ta fita
mana wanda suke a ba mu addu'a mu ma ta ma Allah ya ba mu na ku da sauki da kuma ƴaƴa masu albarka
to ban san wata addu'a ta kamai mai ta mai ciki ba ba da wata addu'a ta kamai mai wacce mai ciki za ta yi la iyaka dai addu'a jami'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar addu'a ce da ta game alkhairin duniya da lahira. Daga ciki akwai sauka, saukar mai ciki lafiya, shi ba wannan fi duniya hasana ne.
To wannan cikin malam, idan masu da suke jinin haila, jinin ya ɗauke lokacin sallar magariba, malam za ta rama sallar azhar da la'asar, ko ko iya magariba da zafi kawai?
Idan dindan lokacin sallah ya wuce kamar la'asar, rana ta faɗi shikenan, za ta yi magariba kawai.
Wannan wani ne baya sallah, amma kafin ya rasu ya dawo sallah ba ta wuce shi, ya rasa da Allah.
Wannan kuma al'amarin sa yana wajen Ubangiji, in ya ga dama ya fi masa abin da ya baya, saboda ya tuba, in ya ga dama kuma ya kama shi da laifin sa.
Malam, shi wannan baya kula da tsirar ƴaƴana, ya kamata in mutu da yawa?
Tsirar ƴaƴanki da ban biyayya kuma da ban. Saboda haka dan bai yi wa ƴaƴanki sutura ba, ba zai hana ki masa biyayya ba. Bai kamata ki mayar da mummunan aiki da wani mummuna ba. An yi miki ba daidai ba, ke ma ki ba daidai ba. Dukkan ku sai Allah ya kama ku da wannan. Ke ki ba shi haƙƙin sa. Haƙƙin ku kuma da ya cinye, wannan kuma Allah zai kwatar miki.
Malam kike wai gaske ne idan mutum ya ce wa matarsa, matar banza, aure babu aure a tsakaninku?
A'a, ba gaske bane.
Ba su ce malam ina neman aiwa a wurin Allah ya taimaka min da addu'a.
Allah ya baki a yana gari.
Wani ta salama da kuma da menene hukuncin taron suna ko taron yini na biki?
To idan aka yi haihuwa, abinda ake cewa suna shine wannan yankan da ake yi. Wannan yankan da ake yi wa ainihin wanda aka haifa, in namiji ne a yanka masa dabbobi biyu. Idan mace ce a yanka mata dabba guda daya, raguna rago guda daya, wannan shi ake cewa suna, a kira wata da sunan da ake ganin ana sha'awar a sa mata mai kyau. Abinda duk zai biyo baya wannan ƙari ne, idan mata za su haɗu su ci abinci, ba kuma za a samu gulmace-gulmace da saban Allah ba, ba wani abu. Haka nan shi ma biki din, amma in akwai saban Allah to bai dace ba.
Wannan dan Allah malam muna kan tsarin bayani akan tsarin ikamar wata a sallah. Sannan raka'atun lissafi idan mutum ya makara zai iya yin ta bayan ya yi sallar farilla?
Ikama mace tana ta da ikama kamar yadda namiji yake yi a sallah, babu bambanci tsakanin mace da namiji. Yadda namiji yake sallah haka take sallah. La iyaka wajen sutura ne, ita aka ce ga suturar ta, shi ma namiji aka ce ga suturar shi. Amma da yake sallah haka take sallah, cewa ita ba za ta ikama ba, wannan duk rudu ne, babu wani nassi da ya faɗi haka. Sannan me ne tambayar ta ta biyu?
Sallar ƙasar su ji idan su yi wani kuce za a iya yi bayan sallah a bayan
yanzu. Idan raka'atayil fajiri, raka'atayil fajiri mutum yana raka'atayil fajiri mutum yana iya yin ta koda bayan sallah asubahi. Ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, ya ga wani yana yi, ya tambaye shi, ya gaya masa cewa raka'atul fajr ce bai yi ba, yanzu yake yin ta. Manzo Allah ya kada kai ya tafi yasa bai tare da ya hana sa ba. Saboda haka mace tana iya yin wannan, ko namiji yana iya yin wannan.
To tambayar ƙarshe ita ce, take tambaya ta ita ce, malam mutum ne bai san hukuncin abu ba yake aikatawa, sai daga baya ya san hukuncin abin da ya aikata a baya. An yafe mata kenan.
Ana fatan Allah ya gafarta masa, saboda ba da ganganci yayi ba.